بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na asabar daren Lahadi 21 da wata na Zulqa'ada hijirar shugaban halitta dangatan Allah annabin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 10 da wata na 6 miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun Umdatul Ahkam wallafar Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Jama'ili Al-Maqdisi Al-Hanbali alaihi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin albarka na Darul Hadis da yake wannan unguwa ta Tsimbitau wannan gari mai albarka na Tawa yau za mu tashi darasi na 6 wani biyar ne na'am 6 ne ko biyar 6 masha Allah darasi na 6 a cikin jerin darussa da muke gabatarwa a bangaren karatunmu na hadisi a satin da ya gabata mun karanta babul mashi ala al-khuffain yau za mu tashi sabon babi babi na hudu a cikin kitabun tahara shine babun fil mazi wa ghairihi babi da yazo ya karantar da mu hukunta hukuntan da ya shahi mani da ma wani mani wanda yake najasa idan aka ce mani afwan mazi afwan al mazi ghair al mani mazi shine wasu ruwa da suke zuwa mutun bayan wajen shawa idan shawa karama ta tashi to mazi yake zuwa mutum sabanin mani to madan zai mana bayani akan hukunce hukuncensa ta hanyar najasa da kuma shin wai mazi yana kare arwalla ko baya kare arwalla da duk abun da ya shafi wannan abun da makamancin mani mazi yake to madan zai fanyace mana karatu malai ce al hadithu thalith wal 20 حديثنا 23 انا علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان سامو daga علي dan ابي طالب الله يكره ما سيرده سركن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحابين منزل الله كما wanda yake kane ga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam domin kakan su guda علي بن ابي طالب بن عبد المطلب شيخ محمد بن عبد بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب kaga yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jini sana kuma dan uwansa ne a addinin musulunci kuma annabin Allah ya aura masa diyarsa mafi soyuwa a gunsa Allah ya kara masa yarda qala yake cewa kuntu rajulan mazza'an ni aliyo na kasance mutun ne mai yawaita fitar da mazi shine mazza'an ala wazni fa'alan siga mubalagha ai ina yawaita a fitar da mazi to fastahaytu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai naji kunyar naje na tambaye annabin Allah hukuncin wanda mazi yake yawa zo masa dalili yace limakanati ibnatihi minni saboda matsayin diyarsa a guna diyarsa Fatima mata ta ci a matsayin sa na suriki na yace akwai yauni kware da gaske sai kunya ta kama ni saboda akwai ana son a ihtiram akwai kunya tsakanin wanda ya dauki diyaya ya baka ko ai inda mutunci baban matarka babanka ne kuma hakan ya kamata ai ya kasance zin ya kare maka komai a rayuwa. To Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace sai na ji kunya kunya ta kama ni na kasa tafiya na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam saboda kasancewar kiyasa mata a gona yace fa amartul miqdada da yake abun ya shafi alaka da addini to bai bari bai kamata ai shuru ba a bari saboda su sahabbai mutane ne wanda an gina su akan karatu ba sa gina hukunci akan ra'ayin kansu a'a naga ana yi ko kuma ga yadda ya kamata dole sai sun binciki shari'ar musulunci ya Allah ya umarni akai ya manzon Allah ya karantar ba sa dokar hukunci a hannunsu wannan kuma haka ya kamata duk musulmi ya kasance kamar da malam mai akhdari ya faɗa yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi bi halitta da mutun ya aikata kowane irin aiki a rayuwa da sunan addini siyasa hukuncin Allah a cikin sa duk abin da zaka yi to ba so ake kace naga wani nayi ba a'a naji manzon Allah yace shine kawai da hujja naji Allah ya faɗa ko Allah ya faɗa a Qur'ani ko manzon Allah ya faɗa ko kuma a'a sahabbai sun faɗa akan kaza wannan shine buƙatar amma naga ya kamata kai awa ba kai ba aka duro ma wannan shari'ar ina ba ta mun fahimta kai ba ka istinbati cikin shar'antawa kace ya kamata ko bai kamata ba naga kawai bi ne domin kawai abin da ya saura a kai Allah ya cika addininsa abin da ya kamata shine kawai ka biya dan haka yace fa amartul miqdad bin al-awsi sai na umarci miqdad dan aws aboki na ne sai na umarci kuma shi ma sahabi ne Allah ya kara masa yarda yace masa miqdad ka ji abin da nake fama da shi kuma dai ka san waye manzon Allah a gona surki na ne kuma wannan maganar tana da akwai kunya kwarai da gaske a zo ana hirar mazi da mani gaban surki yace to kai ka je ka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin wannan faqala sai miqdad yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaye ya annabin Allah mutum ne yake yawaita yin mazi yayi kamata yayi sai annabin Allah ya ce yaghsilu zakrahu wa yatawadda hukunci sai zai wanke zakarin sa gaban sa baki daya sannan ya je yayi arwalla ba tare da yayi wanka ba malai suka ce Ali dan Abi Talib ya kasance a farko yana yin wanka idan mazi yazo masa sai ya je yayi wanka saboda a tunanin sa da mazi da mani kusan duk abu guda ne tunda idan mani yazo maka yana zaguwa ne saboda shawa haka mazi yana zaguwa ne saboda shawa sai dai shawar ta bambanta shi mani yana zaguwa ne inda shahawatul kubra gun babbar shawa shi kuma mazi inda shahawatul sughra to sai ga tunda alakar tana da suna da alaka sun hadu a wani guri kuma shi mani idan yazo mutum wanka zai yi to sai yake yin wanka to kuma akwai jidali misalin a ce in zai zo masa so 15 da wuni to kuma sai ya wanka so 15 a wuni kaga akwai jidali ko to wannan ya sanya sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya sanya aka tambaya masa manzon Allah sai annabi ya ce da shi ya gasilu zakarahu wanda ke da wannan larurar to sai ya wanke gabansa al'aurarsa wa ya tawadda kuma yayi arwalla wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi والبخاري الامام البخاري سي قرا روايه daga gunsa wanda al-Imam Muslim bai da ita shine ighsil zakaraka wa tawadda sabanin wata ruwayar ko yace ighsil zakaraka wa tawadda kamar yana magana da miqdad ne cika wanke gabanka sannan kuma kai arwalla wali muslim shi ku muslim sai ya kawo cewa tawadda kai arwalla wandah farjaka kayyafa wa farjinka ma'ana ka wanke watan farjin ka al'aura ka gaba gare ka jama'a mun fahimci wannan hadisin ko da haka wannan hadisi malai suka ce yana da alaka da abun da ya shafi hukuncin mazi wanda mazi yake zoma da haka ba wanka ba za ya yi a'a zai wanke gabansa ne baki daya sannan kuma yayi arwalla ina fata mun fahimci wannan karatun Allah subhanahu wataala ya datar da mu malamai sun yi sabani a ƙarshen wannan matsalar shin idan mutum mazi ya zo masa to zai wanke kawai inda mani mazin ya taba ne ko kuma a'a zai wanke al'aura sare baki daya Hanabila da wasu daga cikin malaman Malikiya suka tafi akan wajibi ne akan mutum ya wanke al'aura sa zakarin sa baki daya suna masu buga dalili akan wannan hadisi wasu daga cikin malamai kuma irin su jamhur suka ce a'a mutum zai wanke ne kadai a inda najasa watan ta taba sai dai kaulin malaman malikiya da kaulin hanabila shi da mafi rinjaye inji malamai idan mutum mazi ya zo masa to ba wurin ba kade zai wanki al'aurasa ne baki daya wannan shine watan abun da ya dace dalili saboda kusan da mazi da mani suna kawada da juna ta hanyar launi da makamancin wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai abu na gaba shine abinda muke iya harawowa na darasi dake cikin wannan hadisi wannan hadisi yana karantar da mu cewa ashe maziyi najasa ne da haka zaka wanke wannan gurin kuma kenan a inda maziyin ya taba to shi ma za a yi mi za a wanke sa ko mun bai ci karatu tunda maziyi najasa ne idan ya fito maka ya tabi jikinka to zaka wanke jikin ne idan kuma ya kama kayanka zaka wanke kayan Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma abu na biyu cewa mazi yana daga cikin abin da ke warware alwala mazi yana daga cikin abin da ke warware alwala dalili li annahu kharijun min ahdis sabilain sai yana fito daga cikin hanyoyi guda biyu ko duk abin da ke fita ta hanya guda biyu yana warware alwala abu na gaba shine cewa idan mutum mazi ya zo masa to bai zan dole ba sai ya wanke jikin sa baki daya a zai dai wanke gaban sa ne da kuma inda wannan maziyin ya taba sai wata mas'ala ta karshe shine cewa a wannan hadisi muna fahimtar cewa idan maziyi ya zo mutum to dutsi da abinda ake istijmari da shi baya wadatarwa dole sai ya saruwa hukum ba ci karatun illa allahumma kasance adami wujud inda adami wujudil ma a inda ba a samun ruwa to idan ba a samun ruwa to fa yahillu mahallahu alhijara sai mutum yayi amfani da dutse wajen tsaftace kansa amma wasu suka ce in ya samu ruwan kuma ya wanke shi ne mafi tsafta wallahu ta'ala a'lam wa ajal ina fata mun fahimci karatu jama'a mun gane masha Allah malaci alhadithu arabi'u wal 20 hadisi na 24 ana abbad bin tamim abdullah bin zaid bin asim almazini daga abdullah daga abbad dan tamim wanda yake abdullah daga abdullah kuma dan zaid dan asim idan kaga shi abbad dan tamim ya samu daga wa daga abdullah dan zaid dan asim almazani Allah ya kara masa yarda kale yake cewa shukiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam an kai kara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul wani mutum an kai karar wani mutum agun annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan mutum yukhayyalu ilayhi yana su ana suranta masa yana zo masa annahu yayidu shay'a fi salati yana jin wani abu a cikin sallah ma'ana shi idan yana sallah to sai dinga jin kamar yayi wani abu cikin sallah ko yayi wata iska haka da makamancin su ina ba da kun fahimta kawai takhayyuli ne suranta masa abun ake yi sai ya ji kamar abun ya faru alhali kuma abun bai faru ba shine at-takhayyul kamar da at-takhayyul yana ma'anar sihiri ai takhayyul ne abun ga yadda yake daga akan wanda yake hakiki sai kuma a juya sa sai kaga kamar abun ya faru yanzu misali irin mutanen da su Ibn Taymiyyah yayi kaga wata ran Ibn Taymiyyah ya taba ganin wani mutum yana ya tara mutane yana amsar dukiyar sa yana babakire kusa an jima ana ta'addanci duniya bayan za ka fara ba eh an jima ana rishin kunya a duniya an jima ana yi wa Allah ta'addanci yana shinyewa abinda zai faru kiyama shi ne ba mu sani ba kawai Allah shi ne masani Ibn Taymiyyah abinda ya faru a zamaninsa shine wani mutum daga cikin malaman sihiri sai yake tara kuɗi a hannun al'umma ta hanyar yana nuna musu cewa yana shiga cikin duburar raƙumi ya fito ta bakinsa kamar duk wanda zai zo yana kallo to zai ga cewa ga abin da ke faruwa yana shiga ta dubura ne yana fitowa ta wannan takhayyul ne abu anan nan mutum abun amma a sa'iri realitin abu ba haka yake ba a ƙarshe yace ya sayar da zai magance wannan abun saboda in ba haka ba za a fasar da mutane da yawa wannan ya sanya ya karanta ayatul kursi sai ya walwale wannan sihirin ta gano ashe ta tsakiyar tunanuwan raƙumin yake shiga kan ta'adda ko kun fahimta kamar da wanda daga cikin shi ma ya taba gwada cewa yana shiga cikin wuta aka zo kawai an tara kudi aka tara masa kudi aka kunna wuta ko za ku kunna da kanku sai ya zo ya ratsa wutar ya ibo yana abun da yake yi da ya zo sai ya ce ba ai ba wannan kowa ma zai iya ya ce shi ma zai iya ya ce amma abun da yake so a gwada shi malamin da yake wannan abun a ba sa ruwa yayi wanka a gabansa sai su shiga cikin wutar kasa yayi saboda alaman takhayyul ne ina son mu fito mu ayi takhayyul shine an nuna maka abun da yake a fili kaza ne amma a zahiri abun ba haka yake ba shine a takhayyul zauna maka abu a za a fili ga yadda yake amma a zahirin hakikanin abun ba yadda ba haka ne ba yanzu kamar irin yadda ɗan film suke yi ai duka takhayyul ne zauna maka a fili ga sunan mata da miji ne gashi nan amma a zahiri ai ba haka bane duka wani abu ne wanda ake takhayyuli ne sihiri ne duka wannan ba ma'anar sihiri a lugha kenan ko Allah ya datar da mu to shi wannan mutum ana masa takhayyul ana nuna masa a cewa in yana sallah sai ji kamar yayi iska ashe kun ba haka bane to fa qala sai ga tambayin manzo Allah mai hukuncin wannan ga abin da ke faruwa da wani ya zashi fa qala sai annabin Allah ce la yansarif kad ya juya ya bar sallah sa domin iska na daga cikin abin da ke walwala arwalla kuma idan arwalla ta walwale mi sallah ma ta mi ta walwale jama'a ba ka bane ai idan duroba ya samu matsala a halin tuki to duk fasija su masu samun matsala haka ne ba ku lura ba idan duroba ya samu matsala a halin da yake cikin tuki to duk ba annaba ya sa fasija su samu mi su samu matsala Allah ya sauke in kwan barci ya doke sai yana tuki sai a ce shi kada zai halaka wataƙila ma in yi ɗan abun nan su surge shi tafiya to haka ita ma daga lokacin da arwallar mutum ta samu matsala to sallar ma ta lalace saboda ita sallar ta arwallar take tafiya da sa da sallah ko sai manzo Allah ce la yansarif kada ya juya kada ya kace sallar sai ya bar sallah hatta yasma'a sautan har sai ya ji iskara sai ya ji karar fitar iskar aw ya ji rihan ko kuma ya tabbatar ya ji warin iskar ya fita cewa iskar ne da kansa mun bai karatu wanda zai zo kawai shi dan ya suran ta musu ai yayin iska sai ji kamar yayin iska alhali kuma abun ba haka bane to annabin Allah ya ce kar ya kace sallar sa sai in ya ji karar iskar cewa tabbas yayi iska ga karar ta fita aw ya ji rihan ko kuma ya ji kan iskan wannan iskan ya fita malamai suka ce wannan hadisi inji al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala yace min qawaidil islam al-amma wa usulihi allati tubna alaiha al-ahkam al-kathira al-jalila wannan hadisi yana da cikin wato shikashikan addinin musulunci na gama gari wanda ake gina hukunce-hukunce a kansa ma'ana a wannan ne malaman usul suka fitar da wata ka'ida abinda malai yake so ya nuna mana shine al-shakku yuzalu bil yaqin ko kuma al-shakku la yuzalu illa bil yaqin ba a gusar da shakka sai da tabbataccen abu sai mutum ya samu tabbaci cikin abin da yake yi sannan ya tabbatar da shi ina batar mun fahimta dan kana shakku akan kaza to bai zamanto gaskiya ba sai in ka samu yaqini yanzu misali idan mutum yana shakka game da arwallarsa ina shakka da game da arwallata ina da ita ko ban da ita to a kaida ta addini wannan arwallar akwai ta mutsar ba na samu dalilin cewa ta walwale shi idan kuma ina shakka akan hadasi nayi hadasi ko ban yi ba to kuma ina nan yanzu ina nan ne akan cewa arwallar ba ta ba na samu dalilin cewa ba akwai arwallar kun bai karatu idan mutum yana sallah sai yana shakka raka'a uku ne yayi ko hudu to yanzu tunda uku yana shakkan uku ne ko hudu yanzu ba a zancan uku hudun ukun za a dawo a kansu saboda su yake kwankwanto a kai ku fice karatu daga idan mutum yana shakka to dole sai ya samu kwakwaran dalili shi musulunci ana gina shi ne akan dalile ba akan shakku ba akan yaqini tabbacin abun to da wannan ake tsora hukunci a kansa mun bai ci karatun ko Allah ya datar da mu abu na gaba ƴan uwa kamar yadda idan mutum ya shakka sakin matarsa idan mutum ya shakka na sake ta ko ban sake ta ba shin a ko saki mutum ne yake shakka sai matarsa ta bata mai da rai sai yake shakku wai da suka dan husuma ya sake ta ko bai saki ba a zahiri babu saki in ba ya samu tabbacin sakin ba, ba sakin in ba ya samu tabbacin. Duk da kasance mun karanto cewa abu guda uku ba a wasa a kansu, amma tunda bai da yaqini a kai shi, kuma Allah ya ana gina abubuwa ne akan mi yaqini. Da haka wannan kaida ce kowa ya rike ta, alqaida al'amma ce wannan. Abu na biyu ɗan uwa shine shakka bata walwala arwala, kuma baya walwala sallah. Idan mutum yazo yana sallah sai yana shakku arwalarsa, to alwalarka sallarka tana lafiya lo, sai in ka samu yaqinin cewa arwalar ta walwale shi. Sannan kuma abu na biyu, an haranta wa mutum ya daga cikin sahu ana sallah ba tare da ya samu kwakwaran dalili na cewa ya samu matsala ta tami ta arwala. Abu na uku, iska yana daga cikin abin da ke kare arwala, ana fahimtar wannan a hadisi. Kuma abin da yasa aka ce aw yasma'u rihan, yasma'u sautan, afwan, yasma'u sautan, saboda ya samu yaqini ne, ya samu yaqini. Wannan shi ake da bukata, Allah ya dace da mu. Ina fatar ma'anar hadisin ya fito fili ko? Al-hadisul khamis wal 20 an ummi qais binti mihsan al-asdiyya, an samu daga ummu qais yar mihsan al-asdiyya, Allah ya kara mata yarda, annaha atat bi ibnillah, ta zo da wani dan danata, danata, domin da aka ce dan da ya zama mutum jika kenan ko? Aka ne dan da. Fala abba, idan aka ce dan da to jika ne, dan ta wanda ta haifa kenan, dana, amma dan dana to jika na ne. Mun ba cika karatun, sai dai mu a tamu Hausa ta'adar ba ma cika bambantawa wannan, ko haka ne? Ba mu cika bambantawa ba, amma idan aka ce dan da to jika ne, amma da shine wanda kai ga haifa. Mun ba cika karatun, masha Allah. To ta zo da danta, lam ya akuli ta'amu, bai fara cin abinci, bai kai matsayin ya fara cin abinci ba, kenan yana ji a matsayin mi jariri. Ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kusan sahabbai suna zuwa da ɗiyansu wajen annabi saboda su samu addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ai annabi ba wasa bane ko? Addu'ar manzon Allah ta huce wasa. Ai akwai wanda manzon Allah ya musu addu'a da yawa, kuma Allah ya shi addu'ar annabi karɓaɓɓe ya ci. In annabi ya yi mutum addu'a, Allah ya karɓa. Yanzu ka dubi irin Abdullahi ɗan Abbas da aka kawo shi wajen manzon Allah yana jariri, annabin Allah addu'a masa ya ce Allah ya sanya masa albarka, kuma Allah ya fa'intar da shi littafinsa, kuma Allah ya sanya ma rayuwarsa albarka. Cikin sahabbai da take wanda suka fi kowa tsawon shekaru a duniya, har ya mutu haƙorinsa da ya yi shekara 100, amma haƙorinsa garin lafiya lau, idan sa taro yana gani. Addu'ar waye? Annabi suna zauwa da ƴaƴansu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya musu addu'a. Amma yanzu kuma ka je da ɗanka a wajen kabarin manzon Allah ka ce kai addu'a, kuskure ne, ya riga ya rasu. Ina ba da mun fahimta. To ta zo da ɗannanta wajen manzon Allah, fa ajlasahu fi hijrihi, sai manzon Allah ya zauna da shi a katatarin nan sa, annabin Allah ya zama da ɗan a katatarin nan sa. Fa bala ala thawbi, sai wannan jaririn yayi bawali, yayi fitsari a tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa da'a bi ma'in, sai manzon Allah ya ce a zo da ruwa. Fa nadahahu ala thawbihi, sai annabin Allah ya yafa ruwan, ya yafa ruwan a tufafin sa. Wa lam yaghsilhu, bai wanke tufafin ba. Yaro aka zo da shi a gun annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya zo da shi a katatarin nan sa, wannan yaron bai kai matsayin da zai fara cin abinci ba, sai ya fi tsari wa tufafin annabin Allah. Sai manzon Allah ya ce a kawo ruwa, da aka zo da ruwan, sai annabin Allah ya yafa akan bawalin, bai sa ruwan ya matse ba. Kun ba ci karatun, ashe hukuncin idan yaro ya yi maka bawali a tufafi, to kawai zaka watsa ruwan ne. To in yariya ce fa za mu ga hukuncin nan gaba. Wa fi hadisi Aisha radiyallahu anha, ummul mu'minin, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi sabiyyin. Hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da wani yaro. Fa bala ala thawbihi, sai manzon Allah sai yaron yayi fitsari a tufafin manzon Allah. Fa da'a bi ma'in, sai annabi ya kira yace a zo da ruwa. Fa atba'ahu iyyahu, sai ya biye mafitsarin da ruwa, ma'ana sai ya zuba ruwa akan wannan fitsarin wali muslim al-imam muslim yace fa atba'ahu bawlahu sai bi ma fitsarin da da ruwan walam yaghsilhu amma fa bi wanke ba kun ba cika ratul idan aka ce wankewa shine azuba a matsi ai an wanke ko to annabi ya zuba ruwa amma bai wanke ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ina fatar mun fahimci wannan hadisi to sai wata mas'ala anan to ina hukuncin wanda ya dauki karamar yariya mace sai ta fitsari akan akan sa mun ji dai karamin yaro jariri idan ya fitsari ba za ka wanke ba za ka dai yayyafa ruwan ne ka wuce wurin ko to idan yariya karama ta yi fitsari malamai sun yi sabani akan mas'alar ta ko suka ce za a warwarawa ne a hukunci akan bina'i akan irin na namiji ko suka ce a'a za a wanke wanda za a wanke shi ne mafi rinjaye idan ka dauki mace karaman yariya ya jariri ya ce maka tsari za ka wanke amma karamin yaro ba za ka wanke ba to me ye dalilin cewa za a wanke me yasa na'am masu daga cikin abin da ya samu musulunci yace shi namijin ba za a wanke ba saboda galiban yaro namiji shina da yarda da mutane sabanin iyamaci kamar yana da so diwa zaka ga da namiji yafi yarda da a doke su bisa da diya a gane to idan aka ce ko da yaushe in zaka doki yaro zai maka hitsari sai ka wanke an baka wa ajidali ko shi kuma musuluncin ba a son ka wahala so ake ka huta a rayuwa kun bai ci karatun amma ita diyar mace rararman ne ake dokar ta can ba a rasa ba ake dokar diyar mace ina batar wannan daga cikin abin da malamai suka hakaito daga cikin cewa ga yadda ya kamata a yi wannan hadisi a gurguje ɗan wani na karantar da mu cewa hitsarin yaro ko da bai cin abinci na jisa ne sai dai hukuncinsa za ka yayyafa ruwa ne ba za ka wanke ba sannan kuma yana ƙara karantar da mu irin kyakkyawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da ana zo masa da ɗiyan da ba nasa ba ya riƙa ya yi musu wasa har ya yi musu addu'a kaga wannan yana karantar da kyakkyawan ɗabi'u da kuma tawazu'un manzon Allah cewa annabi akwai ƙasƙantar da kansa yanzu wani shi bai iya ɗaukar yaro ko da ɗansa ne ba zai iya ɗaukar sa wai gani yake wai shi wai wane ne to kai wane ne kuma ka haife sa to sai ka zo a matsayinka na waye ka kyai haihuwarsa akwai buƙatar ka dinga ɗaukar ɗanka kana wasa da shi kana tambayar sa abin da yake da buƙata a rayuwa ka dinga zama kuna fira da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a sallah yana ɗaukar jikokinsa ana sallah zai ɗauki yaro ya ɗora sa a kafadarsa ana sallah annabi zai je sujuda al-Hasan ko al-Husain ya zo ya haye wuyan manzon Allah annabi ta tasbihi sai yaron ya kare wasansa ya sabka sai manzon Allah ya dago sallallahu alaihi wasallam kuma da sahabbai a baya ana suna yana ba su sallah wani a karantar da dabi'un manzon Allah tare da me tare da yara eh so da yawa annabi sai su yara suna wasa sai ya ce duk wanda yayi kaza to zai ba sa kaza yana shajja'a su yana jayo su ami a jiki shi yaro kaka nuna masa kai kawai diktacin sai ya lalace kamar ba a nuna ma yaro mulkin mallaka ka nuna masa a'a kai ne ubansa a'a ba shi dan lokaci kuma kake sa masa kullum malaman pedagogy suka ce ba a matsa yaro ko da shi a ce karatu kuskure ne abinda kake da bukata na mundufar ba zai cimma ba amma shi ma kansa yana da ragaba dan annabi adam ne to abinda yake so sai a dan ware masa lokaci yana son kallon tele da san a nemi sai a dan sa masa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zai kalla yana son ya game juye sai a dinga basa daga lokaci zuwa kaza sai a karbe za a dinga control kinsa lokacin karatu sai ya je ya karatu lokacin kwana sai ya kwana lokacin da ya kamata ya motsa jiki kaka bai danka baya motsa jiki dan dinga fita da dan motsa jiki ana ko da a cikin gida ne yana da cikin abun da ke taimaka mu kokolwan yaro malamai sun tabbatar wallan sociology sun tabbatar cewa motsa jiki daga cikin abun da ke kara wanke kokolwa motsa jiki an taba tambayar wani doctor na musulunci aka ce da shi ayyud dawa anfa alil jism wai duk cikin magani a rayuwa wani magani ne yafi a jikin dan annabi adam sai ya ce ar-riyada motsa jiki al-haraka motsa jiki ka san kana motsa jiki ku tambaye dalibai a jami'a irin in kana son ka shanye littafi to ba a barka ka zauna kawai tsaye in kana tafiya kana motsawa kwakwalwarka ka tafi samun caji amma idan ka zauna ka sallah ya ta kama ka sai kwana haka ne
to dalibai manhajar Qur'ani suka bi baka ga gardawa bagar da yana karatun Qur'ani bai zama sai ga yana mu yi yana motsi ko ana yi ana dan motsi ka san dadin wannan abu kamar kana ana motsa jiki ne kulwa tana samun abinci ne shi a cikin motsa jiki nan ne abinci kulwa take kaka zo na baka motsa jiki ana son mutum ga dinga dan ware lokaci ko a sati so dai ko so bi ka dinga tafiya kana kana musamman ma irin wanga zamani da Allah ya hada mu da mata wanda sai da a hankali magi da mai cikin miya su kullun su ne to in baka motsa jiki yanzu da hosta ka tura ka lahira wallahi ta auro saurayi kawai kuma a cigaba da rayuwa kai ka ta kai shi ke da mallam abba Allah ya sauke to ana buƙatar mutum ya dinga motsa jiki ai manzo Allah sai shi ma yana mi yana motsa jiki annabin Allah yana motsa jiki kuma balma wani lokaci da iyalin shi ake dan isbura dan motsa jiki a guruga da gudu sai a yi tsere shi da mata tai kaga sunna ce ka dan samu ga dan idan ga ustazu na gudu sai a ce kuma kaga malaman ga kaga alhali shugaban halitta ma yayi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daka manzo Allah yana zama da ni da yara kai ma ka dinga samu ka kuma zama da yara yana sanya akwai amfani sakwari zaka iya gano dabi'un kowa da halayen kowa da bukatun kowa amma in baka zama da su sai zaman to matsala ce Allah ya sauke Allah ya dace da mu malati alhadithu sadis wal 20 hadisina 26 an Anas bin Malik radiyallahu an an samu daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda kala yake cewa jaa arabiyun wani ba kauyen balarabe yazo a ina yazo to bai fada ba yazo a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauwa ana zaune kawai sai a gansa fa bala fi ta'ifatil masjid sai samu wata sukuruwar masallaci cikin masallaci ba sai samu wata sukuruwa can sai ya koma can ya fido yana ta tsari cikin masallaci ba kauye ne yazo daga kauye da kayan sa akai ya shigo birni a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune kawai sai a ga ba kauye ya ja gehe cikin masallaci ya dai tsari malam fajazarahu an-nas sai sahabbai suka tsawatar da shi mutane suka tsawatar da shi kaza da kaza kaza da kaza to fa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ku sai hana su da yake ya dike ya karanci siciya su yanzu daga in kana jagora su ake karanci ka karanci dabi'ar kowa rayuwar kowa ka sanya zaka zauna da kowa sai sa wallahi manzo Allah in har zaka dinga karanta tarihi sa ko to zaka iya mu'amala da kowa a duniya sai a zage ka mutun ya dinga zagin ka kuma sai ka zo ka zauna da shi zai fadi maganganun da in baka zai fada amma in akwai ka in ya ga kuma ka zai ji baya ya hada ido da kai haka manzo Allah ya zo da su akwai munafikan da suna zuwa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada baya to za a dauko wato failikin annabin Allah a ci masa zarfi da mutunci amma idan suka zo ga su ga manzo Allah wallahi ba su iya kallon annabin Allah kuma manzo Allah ya san da wannan Allah ya bashi labari amma kuma annabin Allah yayi kategorizekin su a wani matsayi ya aje su a wuri aka ci gaba da rayuwa su wani lokaci malam abba mutane idan ka guje wasu mutane to sharri ne ko da zaman ka ta da su akwai jaraba wa to jayi su a jiki ba kowa ba ake korawa sai manzon Allah ya hana su tsawatar da shi suna mai tsawa za su firgitar da shi falamma qada lokacin da ya kare bawalinsa qada bawlahu amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bizanubi min alma'i sai manzon Allah ya ce a zo da huski cike da ruwa idan ka ji an ce zanub shine huskin da yake cike da ruwa mun fahimta to sai annabin Allah ya ce a zo da huski cike da ruwa fa uhriqa alaihi sai aka watsa ma wannan bawalin da yayi a masallaci to sai manzon Allah kuma ya ja sa gehe sai ya ce musu ainihin masallaci ne ɗakin Allah ne wata ainihin ga abin da yake faruwa idan aka shigo ibada ake yi ba a kaza ba a kaza ba a kaza ku kun bai ci karatun ko lokacin da zai tafi sai ya ce Allahumma rahamni wa Muhammada ya ce ya Allah ka ji kaina kuma kai min albarka ni da annabi Muhammad amma wala tarham ma'ana ahadan Allah duk wa'ancan banda su aka yi nuna halinsa na kauye ko ya ce Allah ni da annabi ka sa mu aljanna ka ji kanmu amma wa'ancan duk ba da su ba saboda sun tsawatar masa kun bai da sai manzo Allah ya ce masa a'a hawa su ma da su ba da su ba su bai karatun bane amma ai yanzu kuma sun bai ina batar mun fahimta to wannan hadisi yana karantar da mu ababe kamar haka ƴan uwa na farin shine cewa na daga cikin al'adar kauye shine akwai abin nan jahilci rishin wayewa tare da su wani lokaci sai an yi hakuri da su da suka shigo gari ko shi yasa ai Allah yake ta bada labari a cikin alkurani kan sahabban annabi ake bada kauyukan Madina Allah ya ce ba manzon Allah labari su ko to su mutanen kauye suna da wata dabi'a so jiwa ko da an yi karatu to sai an yi hakuri da su saboda shi kansa zama cikin kauyen to akwai nasa illolin duka wasu da shekarun ba ta taba karanta hadisi ko a cewa ba kauye sai ya shekara 40 birni sannan yake mi wannan duka zuki ta mallaci ba aya ba hadisi akai inna akramakum indallahi atqakum shi ne kawai matsayi a wajen Allah mutun ya fika jin tsoron Allah in ya fika jin tsoron Allah Allah ya sa gargashin anza yake shine mutunin Allah in ka kai da zama in Allah ya sa ya zama to a saman tauraro kake kwana in har baka ji tsoron Allah matsayinka da banza ne mun bace karatu shi da jin tsoron Allah amma dai dabi'a kan tabirni da kauye ba dai bace haka ne ko shi yasa zaka ga mutanen kauye suna da jara'a suna da karfin hali akan wasu ababe da mutanen birni ba su da su akwai dabi'un da na kirki ne a kauye wanda mutanen kauye da su wanda a birni ba su yanzu misali karama bako mu yanzu gaskiya a birni sai dai suwane da suwane amma dai kan a kauye to abun kunya ne mutun yayi bako bai kula da shi ba kaga ne in ka je kauye a matsayinka na bako za a iyayi a ga an faranta maka da rai akwai lokacin da wallahi za mu je wasu wazuka kauye sai ga za a nemi matan da suka fi kowa kwarewa wajen iya abinci su za a nemi su dabba abincin kogun ba an iya an kure a dakan ne anan amma duk kai wa muka zo aka zo za a ci abinci wani sai ka je ce kaza da kaza ce ku yi hakuri su iya abin da suka yi sun iya ta su hidiman ne kuma suna da wannan kokari Allah ya yi mutanen kauye ni'ima ta kula da baki da kakanninmu da uwaye suna yi dalili duk gida akwai zauri a da haka ne in bako ya zo ko ba komai a akwai inda za a saukar da shi zuwa daga matanmu sai kannan matanmu a gida shi ke da kawai ba ka bane musamman ma yan boko mu daga matanmu sai kannan matanmu a gida ba ka bane Allah ya sa mu wange lafiya wannan dabi'a tana da muni kwarai da gaske sannan kuma akwai su da kawaici a ruha mutum asiri a ce mu kama juna kauye akwai wannan abu haka ne kauye akwai wannan abu sai kai suke an taso a kauye har yanzu a kusura zai akwai wannan in baka da abinci wallahi a cikin dare za a zo a samu rihiyarka hatsi sai ka tashi kai ka san ta kare ta fake kam amma kuma da sai ka zo ka tarar da ita ka tarar da wannan rifewar da abinci kaga wannan duka dabi'u ne masu mi amma ba in suka shigo birni ba sai an yi hakuri da su gashi nan ya zo a garin Madina wajen manzal sallan ga irin abin da ya faru Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu kaga wannan hadisi na karanta da mu cewa yin fitsari akan kasa to abin da ke wanke wannan abin shi a zuba ruwa da an zuba ruwa to ruwa sun tafi da wannan kazantar dai kenan abu na biyu kuma girman masallacin ne ce sa satin da ya gabata nayi a karatunmu na umda nayi tunatarwa da masu shan taba su ji tsoron Allah su daina shan taba su ruwa masallaci suna tutawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a girman masallacin ne masallaci na da bukatar girmamawa saboda ba a duniya cikin kasa ba inda Allah yake so kamar masallacin ne mafi hurin soyuwa mafi wuraren da yake soyuwa mafi soyuwar huri a wajen Allah shine a masallacin ne kuma a duk inda Allah ya fi kyama a duniya bai kai kasuwa ba masallaci ne sune wuraren da Allah ya fi kauna ba huri wanda ya kai darajar masallaci a duniya duk duniya babu shi don haka ashe masallaci na bukatar a girmama shi ba komai ba ake yi cikin masallaci amma yanzu kai gaskiya musamman ma irin samari mu cikin masallaci ba irin abin da ba a yi kai mallam har zina ana yi cikin masallaci irin waga duniya ta wuce yanzu wallahi alazim a masallaci dakin Allah inda ba abin da ake yi sai abotar Allah Allah ya ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada haka yake mutun dan ba kunya ba jin tsoron Allah ya zo masallaci ya zina ko ya zo masallaci ya sa wata laya ko ya zo masallaci wani abu na alfahsha na shirka Allah ya kare mu abu na gaba ɗan uwa daga cikin abin da wannan hadisi yake karantar da mu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma yadda annabi yake mu'amalantar al'umma to ana son kai ma ka dabi'antu da dabi'a nagartattu domin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai me yake kai mutum aljanna yace abin da ke kai mutum aljanna da gaggawa shine kyakkyawan dabi'a sai sa Allah yayi bi manzon Allah yace wa innaka la ala khuliqin azim atabi kana kan dabi'u masu girma to ana son mutun ya dabi'a antu da kyakkyawan dabi'u Allah ya dabi'anta da mu da kyakkyawan dabi'u baki daya abu na hudu yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dubin yanayin mutane annabin Allah yana dubin yanayin mutane kake yanke yanke hukunci sannan kuma akwai wata qaida usuliyya idan mafsada banna ta hadu da gyara ga banna kuma ga gyara to kuma yin bannar shine mafi a'ala to abalahi a haushi wa in tazahama adil mafasidi yuqaddamu al adna min al mafasid wa in tazahama adil masalihi yuqaddamu al adna min al mafasidi idan aka samu masaloli sun hadu wannan abu mai kyau ne wannan marar kyau to kuma ana dibin yanayi ba laifi a yi amfani a aikata abinda baya da kyawu saboda wata ma wata maslaha ina ba ta kun fahimta yanzu misalin yin fitsari a masallaci babban laifi ne amma saboda annabin Allah ya dubi cewa idan aka tsawatar da shi to zai iya bar ta musulunci ma baki daya an yi asara ko bai asara ba ko sai a bar shi ta yin kayansa kawai ku kun fahimta bi hana in ya kare sai a wanke da ruwa shikenan kawai an wuce wannan wuri kun bayyana masallar mutun ne ya kasance yana cin haram sai ya kasance in an bashi yana bawa ne sai ya canye bawa ne sai ya kasance ya canye to kuma sai ga wata matsala ta yana caca to ai gwara canye wanda yin cacan ko ai gwara a canye da aje ayi tacar idan mafsala da maslaha suka hadu wani wuri lokaci ana kaddamar da abin da yake maslaha ne ko da abin baya da kyawu ba laifi ai irtikabin sa saboda gyara a cikin al'umma yanzu misali liman ne kaga fahimta liman ne ya zo sallah sai ka fahimci bai iya karatu ba misali idan ka tashi kai tsaye kace kai nasiha akan liman mai kaga baka samu matsala amma sai ka ja shi gehe kai masa nasiha wuri kaza kaga nan sai ka Allah ai ayi sallar nan cikin bannar aje ayi ta amma idan an kare sai ayi masa mi ayi masa nasiha dan a gyara wannan mas'ala ina batar kun fahimta Allah ya datar da mu sannan kuma abu na gaba ƴan uwa shine nisa game da mutanen game da gari su zama cikin kauye to wani lokaci na da tashi illa ta musamman wanda kowa ya san da wannan ko kowa ya san da wannan Allah ya datar da mu to mu je da hadisi na gaba kusan na karshe ko kan shi za mu tsaya mallam abba akwai masha Allah al hadithu sabi'u wal 20 hadisina na 27 an abi hurairah radiyallahu anhu an samu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana fada yace al fitratu khamsun dabi'u guda biyar ne nagarta halittar Allah subhanahu wa ta'ala ababe da suke na fitra abinda Allah ya dabi'antu mutane akai guda biyar ne mun fahimta ko ma'ana dabi'antu al-khisal nagartatun dabi'u guda biyar ne sai yace al-khitan na farin kaciya ai kun san mun san kaciya ko to kaciya na daga cikin nagartatun dabi'u daga cikin kuma alfitra abinda kowanne ba a ce rudawa a kowanne ya kamata a ce ai masa wannan abun mun bayyana ko wanda ita kanshi yaushe ya kamata ai ma yaro kaciya musulunci yayi bayanin wannan to tari yanzu dai an kawo mana wani abu liki yaro tun yana jariri ana ai wasu alkitance idan bai zai kawo matsala ba amma a galiban anan bi san yaro har ya dan kama jikinsa na ai lokacin Umar dan Khattab ma za su gano cewa Umar dan Khattab yana taimakawa masu irin wannan laruwa su suka ta yanke yaran su to ta musu kaciya sai ya tsaya da wannan matsalar ya ci gaba da taimakawa kowanne al'umma baki daya to meye hikimar musulunci da ta yi kaciya saboda rishin barin wannan lobar to yana sababar da najasa da yawa da kuma kazanta kuma ana iya tsokar rishin lafiya da kuma kuraje masu dimbin yawa mun bayyana ta hanyar wannan lobar idan ta ba a yanke ta ba to tana daga cikin abun da ke sa kazanta da yawa ta taru wannan sai ya haddasa abin da shahi tsutsa wa yaro ko wa mutum sai zaman to abin yana cin sa ko kun bayyana har ya kai yana yin jini sannan kuma ana da musulunci ya karantar to shin Allah ya mata kaciya mas'ala ce wanda zamu zo nan gaba zamu tattauna akan ta abu nabi wal istihdad istihdad shine aske gashin mara ne istihdad aske gashin mara shi ma kabar wani abu na kazantar yau da gobe to kuma wannan kazantar za ta dinga kowa maka za ta attack kin kadi sai mutum ya zama to ya dauki infection kenan ko Allah ya datar da mu sai kuma a fama a shiga matsala ta neman magani kuma infection kuma inwa wa qassu sharib da kuma rage gashin baki rage sa sunna ne mutun ya rage gashin baki amma shi to yake gemewa na'am cewa malamai sun yi sabari akan wannan misali suka ce ba laihi a dan daidaita suka ce kuma a tunda manzon Allah ya ce a cika shi to haramun ne kawai a yanki su Usaymin masu to ana son ka dinga ragewa in ka karanta littafin Mustafa Murad ayyaka cewa sun samu duk sati ko sati biyu ka zaman to kana cirewa kakka bar su su zaman to sun in akwai matsalar ruwa in abokun bai samuwa to ta dinga yin biyar a wuni suka ce to in ba biyar ba su samu ba to ta dinga yin wanka duk wuni ta dinga wanka su uku a wuni da safe da rana alaƙalla su uku suka ce to ga alkhairi kuma daga abin da zai nisantar da su daga sharri duk abin da zai kawo sharri gare ka Allah yana maka hannunka mai sadda kun ga rashin lafiya alkhairi ne ko sharri na'am rashin lafiya alkhairi ne ko sharri sharri ne ko Allah istilkin mala kun gane idan mutum yana mushe to kakin ya farci ma wani lokaci kawai zai yi ado ya ci kulliya a yi shoko a jela kwal an yi sirash ita mata ba ta ganin shi sai ta kullum ta goge takalmi amma ba ta ganin killin takalmin fa ya fita washi yaran su ce shi yasa kaga gai yanzu kawai wallahi ni waye yana birge ni kaji munafika huwa ta'ala yana tawassul da sunayen Allah al-hayyu al-qayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk abin da muke jima tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da shi ɗan uwa alhazir suka kama hanya wasu na ana ta shirye-shirye domin tafiya ƙasa mai tsarki don sauke farali muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ikhlasi a zukatansu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.